sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 17 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi ga Ibrahim dauke da kanun labarai.
An saki daukar matakan takaita hada-hada a Beijing babban birnin kasar China a yau dinnan Laraba saboda saki bulla da cutar corona ta a birnin. Ma'aikata yanci rani da suka makale a Thailand tun bayan kafa dokar takaita zirga-zirga a watan Maris na fuskantar makoma marar tabbas da kuma tsadar rayuwa. Sannan kwana guda bayan da ta ruguza ginin da ita da Koriya ta Kudu ke amfani da shi wajen harkokin takadanci, Koriya ta Arewa ta ci gaba da yin barazana ga Koriya ta Kudun ta fuskar soji.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata yar jarida da ke garkame a kurkuku a jamhuriyar Niger ta gurfana a gaban kotu bisa zargin yin kazafi ga dan shugaban kasar. Yau ne ake bikin ranar hamada ta duniya. Ko waɗanne illoli ne gurgusuwar hamada ke haifarwa musamman ga kasashen Afrika?
Hamada dai tana gurbatar da komi da komi duka ayyukanmu. To lalle in akwai hamada kaga babu noma, babu kiwo, sabili da kasa sai ta zaizaye, komi shi lalace, itatuwan da akwai, kwarin dajin da akwai, duk in akwai hamada duk barin wuri suke.
To za ku ji yadda lamarin yake a kasar jamhuriyar Niger, daya daga cikin kasashen da suka fi fama da matsalar ta gurgusuwar hamada. Haka kuma za mu kawo muku shirin ciyon damace wanda Aisha Mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar. To amma kafin duk waɗannan, bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An saki daukar matakan takaita hada-hada a Beijing babban birnin kasar China a yau dinnan Laraba a wani yunkuri na shawo kan cutar corona wadda ta saki bulla. A yayin da kuma kasar Brazil ta bada rahoton ƙara yawa da masu kamuwa da cutar ke yi a kasar kulle yomin fiye ma da yadda aka gani a baya. Sannan kuma yawan waɗanda suka mutu da cutar a Amurka ya zarce adadin mutanen da suka mutu a yakin basasar kasar. Daga cikin irin matakan da aka ɗauka a birnin Beijing har da hana jiragen sama zuwa ko sauka daga sauran sassan kasar. Da tsananta dokar bayar da tazara da kuma gwada zafin jiki da kuma yin rajista ma duk wani bako mai neman shiga wata unguwa. An tabbatar da sabon kamuwa da cutar wajen 137 a birnin Beijing tun daga makon jiya, al'amuran da ake alakantawa da wani babban wurin sayar da kayan abinci. Su kuma jami'an kiwon lafiya a kasar Brazil jiya talata sun tabbatar da kamuwar mutane wajen 34,918 cikin kwana guda kawai. Yanzu kasar na da adadin waɗanda suka kamu da cutar wajen 900,000 ta yadda Amurka ce kadai ta zarce ta. Ma'aikata yanci rani da suka makale a Thailand tun bayan da aka kafa dokar takaita zirga-zirga a watan Maris na fuskantar makoma marar tabbas da kuma tsadar rayuwa. Duk wadda tallafin da gwamnatin kasar ke baiwa laborori marasa ayyukan yi a kasar. Yan kwanaki kawai bayan kafa dokar bayar da tallafin gaggawa ranar 23 ga watan Maris, kasar Thailand ta yi shelar rufe dukkan iyakokinta, ta kuma yi shelar shirin bayar da tallafi ga ma'aikatan da dokar takaita zirga-zirgar ta shafa, walau 'yan asalin kasar Thailand din ne ko baki. To amma sharuɗin samun tallafin sun haɗa da mallakar asusun banki da kuma shaidar an bayar da gudummawa ga gidauniyar gwamnati na tsawon aƙalla wata 6, wanda hakan ya kai ga ware mafiya talauci ciki har da miliyoyin 'yan cirani da suka zo daga ƙasashe makwabta. Kwana guda bayan da ta ruguza ginin da ita da Koriya ta Kudu ke amfani da shi bai ɗaya wajen harkokin jakadanci, Koriya ta Arewa ta ci gaba da yin barazana ga Koriya ta Kudun ta fuskar soji, inda ta yi shelar sake girke dakarunta daura da kan iyakarsu, tare kuma da yin watsi da ta yin da Koriya ta Kudu din ta yi na tura wasu wakilai don tattauna yadda za a kwantar da hankali. Daga yau Laraba, sojojin Koriya ta Arewa na iya sake shiga yankunan da ke daura da tsaunin Kungang mai wuraren shakatawa da kuma Kyesong mai shiyar kamfanonin kirkire-kirkire a cewar mai magana da yawun sojojin Koriya ta Arewa da kafar kamfanin dillancin labaran gwamnati KCNA a takaice. Bugu da ƙari, wuraren bincike da aka daina amfani da su a baya, a yanzu za a koma amfani da su saboda ƙarfafa wuraren da aka ja daga, inji shi. Ya ƙara da cewa Koriya ta Arewa za ta koma yin atisayen sojinta a sassan da ke daura da inda kogi ya raba ƙasashen biyu, a cewar kafar labaran ta KCNA.
To madalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan bari mu leƙa a jamhuriyar Niger, inda wata 'yar jarida da hukumomi suka ɗaure ta a gidan yari a makon jiya. Ta gurfana a gaban alkali bayan da dan shugaban kasar Iso Mamadu ya yi korafin ta yi masa kazafi. Wakilin mu a Yamai Suleiman Muni Barma na dauke da karin bayani.
Wannan shine karin farko da ake gabatar da yar jarida Samira Sabu a kotu mako guda bayan garkame ta a kurkuku sakamakon karar da dan shugaban kasar Nijar bugo da kari mataimakin daraktan fadar shugaban kasa wato Mamman Sani Isu Muhammadu ya shigar saboda cewar sa ta yi masa kazafi bayan da ta ruwaito a kafar Facebook cewa yana da hulɗar kuddakud da daya daga cikin yan kwangilar da ake zargi da handamiyar dubban miliyoyin sefa a ma'aikatar tsaro. Bayan kammala wannan zama, Maitre Budal Efred da ke daya daga cikin lauyoyin da ke kare Samira ya bayyana wa malema labarai cewa ya ce alkali ya saurari Samira kuma cikin nutsuwa da kwarewa ta yi masa bayani wanda ni kaina abin ya burge ni. To amma a halin yanzu ba zan gaya muku dukkan abubuwan da aka faɗa ba. Yanayin rashin lafiyar da take ciki a yau ya sa muka shigar da buƙatar a bada belinta domin tana cikin mawuyacin hali wanda hatta shi kansa wanda ya ƙararta yana da masaniya a kai. Saboda haka muke kira a yi aiki da hankali don kawo ƙarshen wannan rikici marasu ligi.
C'est pour cela que nous lançons un débat de conscience pour que cette fausse querelle s'arrête.
Yunkurin jin ta bakin lauyan da ke kare Mamman Sani Isu Muhammadu bai yi nasara ba domin wani na hannun damansa da na tuntuɓa akan buƙatar samun hira da lauyan ya ce zai waiwaye ni, sai dai har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji komai daga gare shi ba. A nata bangare cibiyar 'yan jarida Maison de la Presse da ke bin diddigin wannan al'amari ta fara tuntuɓar bangaren mai korafi don ganin ya janye ƙararsa ta yadda za a warware abin cikin sulhu, in ji sakataren yaɗa labaranta Suleiman Umar Bura.
Muna kyautata zancen cewa ya yi wannan ƙarar tashi kamar yadda muka tambaye shi muka ce ya samu a jaye wannan ƙarar. Insha Allahu, in Allah yarda, wannan ƙarar a jaye ta. Kuma muna fatan in aka jaye ta wannan dosiye na Samira Sabu a ce an kare shi cikin babu wani furuse, babu wani shari'a da sauransu.
Yar jarida Samira Sabu ita ce shugabar kungiyar masu fafutuka ta kafar blog, saboda haka na nemi jin ta bakin mambobin wannan kungiya.
Ko guda wanga arrestation na Samira Sabu bai tashi hankalinmu, dama mun sani guvernema yana so a intimide mu, a ba mu tsoro, mu bari aikinmu, za mu ta yi gaba da wanda aiki na blog insha Allah, cikin Facebook, cikin WhatsApp.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa domin ƙarashin labaran duniya.
Hukumomi a Afghanistan yau Laraba sun ce wasu hare-haren da kungiyar Taliban ta kai a arewacin kasar sun yi sanadin mutuwar jami'an tsaro akalla 17 baya ga wasu da dama da suka jikkata. Wannan tashin hankalin na zuwa ne a daidai lokacin da bangarorin da ke fada a Afghanistan ke shirin ganawa a kasar Qatar a wannan watan don share fagen wani zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Wani mai magana da yawun gwamnati a lardin Jauzan na arewacin kasar ya gaya muryar Amurka cewa 'yan tawayen sun afka ma wasu wurare biyu da aka girke sojoji don tsaro a lardin Akcha, inda suka zo cikin dare daga bangarori daban-daban a wani yunkuri na kama sojojin. Maruf Azar ya ce an yi tafafatawa har zuwa asuba, aka kashe sojojin Taliban 12 aka kuma raunta ta 5. Su ‘yan Taliban ɗin kuma sun yi awon gaba da sojojin gwamnati 4 a cewarsa. Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga China da India da su kai zuciya nesa bayan da wani mummunan faɗa ya ɓarke ranar Litinin tsakanin sojojin ƙasashen biyu akan iyakarsu da ke wani lungu na tsaunukan Himalaya. A tsawon shekaru 45, wannan ne faɗa mafi muni da ya ɓarke tsakanin ƙasashen biyu makwabta masu makaman nukiliya. Hankalinmu ya tashi saboda rahoton da muka samu na tashin hankali da mace-mace a inda aka ja daga tsakanin India da China. A cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya, Eri Kaneko, ta ƙara da cewa mun lura cewa ƙasashen biyu sun shiga tattaunawar kwantar da ƙurar. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka na sa ido kan lamarin kuma tana goyon bayan hanyoyin warware rigimar cikin lalama, inda ta ce an kashe sojojinta 20 baya ga 17 da suka raunata. Ta ce an kuma yi awon gaba da wasu sojojin nata. Wani sojin saman Amurka mai mukamin saja wanda ke da alaka da wata kungiya mai tsananin kyamar gwamnati na fuskantar tuhuma kan kashe wani babban jami'in tsaro mai aiki a wata kotun gwamnatin tarayya wadda ke Oakland na jihar California. Ana tuhumar Staff Sergeant Stephen Carillo da kashe David Patrick Underwood da kuma raunata wadda suke tare a wani harbin da ya yi yayin da ya sheku a wata mota ranar 29 ga watan Mayu a yayin wata mummunar zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar George Floyd, wani baƙar fata da ya mutu bayan da 'yan sanda suka kama shi a Minneapolis a farkon watan Mayu. Shi kuma wanda ya tuko shi a motar, Robert Alvin Justus, an tuhume shi da laifin taimakawa a aikata kisa.
Tumadilla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Yau ne ake bikin ranar gurgusowar hamada ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin nazari tare da bitar hanyoyin tunkarar matsalolin yanayi da muhalli da ke da alaƙa da hamada. Ƙasar Jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da ke fama da wannan matsala ta gurgusowar hamada a kusan kashi 2/3 na faɗin ƙasar, akan haka ta bi sahun sauran ƙasashen duniya a bikin ranar. Ministan gandun daji na ƙasar Al-Mustafa Garba ya yi wa 'yan ƙasar jawabi a kan ranar, kamar yadda za ku ji rahoto daga wakilinmu Haruna Mamman Bako.
Au de consommation actuel, en 2050, la Terre devra soutenir une augmentation de la production.
Dala akari da tafiyar al'amuran duniya a shekara 2050 za a samu ƙarin albarkatun gonakai da ya kai kashi 56 cikin 100 na noma, yayin da ƙarin buƙatocin wuraren noma zai kai hekta miliyan 594 idan aka kwatanta da shekara 2010, yayin da buƙatar ruwa domin gudanar da aikin noma zai kai na metra kib tsakanin biliyon 10 zuwa biliyon 13, kenan ya riɓanya da kashi 3.5 buƙatun ruwa na wannan lokacin da muke ciki. Su magonakai da ake amfani da su wajen noma da kiwo suna kasancewa kashi 80% na wuraren noma na duniya. Nan da shekara 2030 masu yin tuwafin ƙawa za su buƙatar kashi 35% na filayen noma bisa ga abin da suke amfani da shi halin yanzu. Maudu'in wannan shekarar ta bada na tunawa da ranar yaƙi da gurgusuwar hamada shine abinci, ciyawa da tuwafi, ta la'akari da ƙara amfani da wuraren noma a duniya domin samun waɗannan ababe na more rayuwa, abinda ke sawar ƙara sare itatuwa domin samun waɗannan hilaye. Na tambayi Kanal Musa Iliyasu, shugaban ma'aikatar gandun daji ta birnin Kwanni, shin kowace barazana ce wannan gurgusuwar hamada ke kawo al'ummomin duniya?
Gashi an shimfika ita ce to sai a komo a canza haluluka, tunda wannan hamada lalle akwai wannan ƙarfin iska da komi abin da ke haddasa shi, amma kuma akwai halulukan mu da ba mu tanada muna kashewa. To a tanada, hamada dai tana gurbatar da komi da komi duka ayyukanmu na ci gaban karkara, tunda karkara dai an san noma da kiwo su ne gaba. To lalle in akwai hamada kaga babu noma babu kiwo sabili da kasa sai ta zaizaye komi shi lalace itatuwan da akwai kwarin dajin da akwai duk in akwai hamada dubbarin wuri suka yi hili ya zan haƙo kwalkwalkwal babu komi kenan babu wata rayuwa daga unhwani nan kenan harkar noma harkar kiwo harkar kihi ma da ka gani tunda tabki da inda babu itatuwa wuri ya zan hamada iska in ya kwaso duk abin da ya kwaso ya ka cikin wannan tabki zaka iska tabki ya bace ma to kaga in ta yi ba kenan talauci sai shi samu wuri shi zamna duk inda hamada take talauci ne zai zama shi ma mai wuri kenan dan haka ya kamata a yi yaki da wannan hamada
to ana iya cewa akwai sauran zomo kaba har yanzu a cikin musamman kasashe kamar irin namu na Niger ko kuma wannan yanki da muke ciki ana iya cewa akwai sauran zomo kaba har yanzu wajen to yaki da gurguso hamada din nan tunda abin gane akai kullun karuwa na shi kai
akwai sauran zomo ciki kaba sabili da aboni wanda yanayin shi ba irin wannan aka tsaida a ce yau an tsaida tak ya tsaya a'a aboni mai tahiya da yanayin duniya gaba ɗaya da take tahiya ta rayuwar yau da kullun ana cikin shi aboni wanda kullun shi na yi gaba kenan mu ko sai mu tashi muna yaki shi yayi gaba mu ma muna yaki da shi in muka kwanta ma mai mu zai har yau akwai sauran zomo kaba har yau sai an tashi tsayin daka ayi yaki da wannan hamada
kana da Iliyasu Musa kenan shugaban ma'aikatar gandun daji ta birnin Kwanni da ke karba tambayoyin mu albarkacin zagayowar ranar yaki da gurgusuwar hamada ta duniya a yau Haruna Mamman Bako da birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jagoriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu kuna tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka nan Washington DC ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin Ciwon Yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Basu. A yau mun jingina maudu'in da muka fara tattaunawa a kai a makon jiya domin duba wani batu da ke ciwo al'ummar Najeriya ko a ƙarya a 'yan kwanakin nan musamman ma mata wato batun fyaɗe. Mun karɓi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya wato SIDA reshen jihar Kano, da kuma Hajiya Halima Babahama shugabar cibiyar kula da tarbiyyar matasa wato National Juvenile Delinquency Center. Barista ƴan kwanakin nan a Najeriya an samu labarin yi wa mata jiyaɓe ta yaya muka tsinci kanmu cikin wannan yanayi
Allah ubangiji ya kamu wani yanayi da duk wata uwa da duk wata mace da uba ma in ya amsa sunansa uba muna cikin halin da za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk da dida ma masana sun faɗa cewa wannan lalura ta COVID-19 za ta iya kawo hauhawa na laifuffuka wato crimes amma kuma gaskiya ba mi zaton cewar laifin zai kai ga a dinga yi wa mata ta'annati ba kusan zan iya ce miki abin a Najeriya ya riga ya zama ruwan dare ga duniya babu wani bangare na Najeriya da ba sa kuka da halin da aka tsinci kai a ciki na cin zarafin ƴaƴa mata da yi musu fyaɗe saboda muna zama a kungiyance da dukkanin shugabannin kungiyoyi da sakatarorin su na wannan kungiya ne albarka so gaskiya dai bari ne magana akan sashe na arewacin Najeriya wato malama Aisha abin yayi yawa duk wata uwa tana cikin fargaba duk wata ƴa tana cikin fargaba duk da cewar gwamnatocin mu alhamdulillahi rabbil alamin musamman zuwan wannan sabuwar doka ta Administration of Criminal Justice wato ACJN Allah ya sani wannan doka ta zo da rarrashin zuciya ta zo da sanyi waɗanda Allah ya sa suka samu kansu a cikin wannan yanayi to amma duk da haka mu ba ma san ma akai ga wannan samun yanayi musamman in kika duba tun a ma dokokin mu na criminal code da penal code sun yi magana section 282 yayi magana menene fyaɗe din nan wannan kuma administration of criminal justice law ya zo ya faɗi yanzu mafi kankantar hukunci a ce ai wane da ya fyaɗe an mai da sauki ai kwashe-kwashe ya samu hukunci shine a daure shi shekara 10 amma za a iya mai daurin rai da rai ma kuma sai ya biya wacce wannan ta'adi tara wanda ba za ta ga sanira 500 ba za ta iya fin haka ya danganta da irin ta'annatin da ya yi mata
To Hajji Halima, a matsayin ki na mai aiki da jama'a, yaya kike kallon wannan lamarin?
Yanzu wani irin lokaci Allah ya kawo mu wanda abin gani abin burgewa a wajen maza yanzu shine zina. To kuwa shi zina na da wani abu guda ɗaya, idan har mutum ya saba da zina to wallahi akwai babban matsala a rayuwarsa, saboda shi duk matan da ya ganta ta wuce wanda bai taba zina da ita ba, shi a rayuwarsa ita ce abin so a wajensa. Saboda haka duk yadda zai yi ya samu cewa ya santa a matsayinta na ƴa mace, ko ta walau ta lallabi, ko kuma ta walau ta wajen fyaɗe, ko wanne zai iya mata. Ai yawancin matan da ake musu fyaɗen ba wai kawai da a gansu ne kawai a fara kokuwa da su a fara fyaɗe da su ba, a'a sukan bi wani hanya na lallabi. Idan mace ta kine shi ne sai su mata fyaɗe din. Ni ga anawa ganin har da yanayin mutane yanda rashin tsoron Allah ga wasu marasa imani da tunani, saboda ni abin da yake ban mamaki da tsoro yanda mutane suka maida zina yanzu kaman ma ba a ɗaukan zina wani abin da Allah ya hana, wanda ba wani abin da insurance ma an ce zai iya tabbatar da mutum a cikin wutan jahannama saboda tsabaragen munin zina. To amma ni abin da yake damuna yanzu da manya da yara da dattijai, yawancin mutane anta Aisha ba za a ce duka ne babu koɗe ba, to idan an yi sa'a ne a maza 100 a samu namiji maza guda 5 waɗanda ba sa zina, ban san menene daɗin da zina yake musu ba. Abin da Allah ya hana kuma shi har dukiyar mutum ba yana cinyewa, amma maza bai dame su ba wannan. Insured macen da ba ta zina ma kuma ba ta mu'amala da maza ma, ba ta wasu abubuwa wanda ake yin su na fasikanci ne yanzu, ganinta ma ake kamar ita cuce ba ta ma waye ba. So kuma wannan wayewar me amfanin wayewar wayewar da zaka waye kana abin da Allah ya haramta shi. Nasa akwai wasu mazan da su kullun a rayuwarsu duk inda mace ta kai da kawaicinta ba ta son magana, to wallahi wasu ba sa da abin da za su mata a rayuwa sai magana. Kuma ma wani lokaci abu mai kinciki har sai kiga namiji wai dan mace ta kira shi ya nemi yayi ta karfin ko kuma wani makamancin haka, ko ma bai sa karfin ba, zai ringa gwada mata cewa tana cikin talauci da kuncin rayuwa, inda ma ta yarda da shi da yanzu talaucin ta ya kare, saboda idan ta yarda shi dai ba ta kuɗi, bai sai da shi ba zai bata kuɗi ba. To menene amfanin abin da za a maka na haramun, wanda duk abin da ka ci na haramun Allah ya alƙawari wutan jahannama ne zai cinye shi, me za a yi da wannan abu, me amfanin sa? Wallahi maza ku ji tsoron Allah, ku rinka yin abu domin Allah, ku rinka tunani kuna da ƴaƴa, idan baka aifa ba an aifa maka, in kai ba baban wance ba to za ka samu ai mahaifiyarka mace ce, in baka da mahaifiya ta mutu ai za ka samu matanka ma ai mace ce, kuma shi sakamako ba inda baya zuwa fa, musamman ma irin wannan abubuwan ba kan wanda baya zuwa. Kuma ni abin da yake bin mamaki ma da ban tsoro shine yanzu har matan auren da sukan fita suna cewa sun je maganan aiki ko kuma wani abu ko neman promotion, su ma aka musu dangin fyaɗen fa, sai dai kawai abin Allah ya kare mu, Allah kuma ya tsare mana imanin mu, kuma Allah ya mana tsare da maza mazinata, ballantana har wani abu ya hada kai da su, idan ma ka kin zina su nemi su maka fade, Allah ya shiga tsakanin mu da su har abada. Duk mutumin da kaga ya saki rayuwa yana yin shi wani iri, to tun farko a binciki tarbiyyar sa, in har mutum ya samu tarbiyya mai kyau da izinin Allah, duk wani abin da zai yi zama da sauki ba kamar na mara tarbiyya ba. In aka ce tarbiyya yayi sakaci ba a kula da tarbiyya kamar yanda Allah ya ce, to dole da ai ta ganin abubuwan da wanda ba a so. Wani lokaci dole ko ana kula da tarbiyyan dole ne a rinka fadakar da mutane akan haƙƙin da Allah ya daura musu, saboda tunasarwa ga mu'mini rahama ne yake samu. Saboda abin da na lura shine mutane da yawa sun yi sakaci, sun mamanta da cewa rayuwa kanta ibada ne, ballantana a rinka duba abin da yake faruwa a cikin rayuwa ya zaman ana tafiye da shi akan ibada. Mu dai a kungiyance yanzu abinda muke yi kuma dama aikin mu ne, muna fadakar da iyaye, muna tunasar da al'umma akan tarbiyya na iyaye akan ƴaƴansu, da kuma tarbiyya tsakanin al'umma, da kuma haƙƙi da yake kan dukkan wani al'umma tsakanin dukkan dan adam tsakanin shi da wani. Dukkan lokacin da ya zaman ana tunasar da mutane akan irin wannan abin, kuma suna kokarin suna kwatanta bin abinda ake tunasar da su akan abinda Allah ya faɗa, to duk wani matsala idan dai zo daka ga samu da sauki.
Wannan haka yake?
To, duba da cewar masana da yawa sun yi maganganu da dama akan ga dalilan da suke kawo fyaɗe. Ana wa fahimta, ina ganin duk wanda zai yi fyaɗe to mutum ne wanda ba shi da tsoron Allah. Rashin tsoron Allah shi yake sa mutum ya yi fyaɗe. Saboda ni dai na san cewar Allah a cikin littattafansa masu tsarki, ko kai musulmi ne, ko kai kirista ne, ko ma wani irin addini kake yi, Allah ka san ya halicci mace da rauni, Allah ya halicce ta ba ta da karfin da kake da shi. Ko malaman kimiyya sanin dan Adam sun faɗa malaman biology, hormones din da aka dauka aka halicci masa da su ba shi aka dauka aka halicci namiji da su ba. To shikenan sai a ce karfin da Allah ya baka, kokolwar da Allah ya baka, da hikimar da Allah ya baka, da basirar Allah ya baka ne dan ka cuci wani? Ba haka Allah ya ba, dan ka kicin maganar Allah ne, ka kafircewa Allah da littattafansa. Shi yasa mutun zai yi wannan fiyada.
Akwai masu alakanta fiyade da sanya sutura masu bayyana tsiraicin mace ko suratta.
Idan kika dauki dalilan ya danganta da yanayin shigar banza, shigar tabarruji, duk da ba ma son wannan shigar, kuma duka addinan mu sun hana, da addinin musulunci da addinin kirista sun hana wannan shiga ta rashin mutunci, sai kaji an ce wai wannan shigar ce take jawa wani lokacin ba ita bace. Kuma za a yadda da ni duwa da cewa ai shekara uku to ya akai akai mata fyaɗe, ɗan wata uku ya akai akai mata fyaɗe, ɗan kwana 40 ma mun samu an mata fyaɗe, to ita shigar ce bace ba? Kin ga anan kwata-kwata magana ce ta mutum baya tsoron Allah, kuma duk wanda baya tsoron Allah kiyaye abin da zai sabe shi. Allah da ya ba namiji hankali, ya ba shi ƙarfi fiye da mace, dan menene mu wanda muke bin addinin musulunci? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i, qawwama ne kai makaranta ne, men are protectors of. Allah ya halicci namiji ne dan ya kare mace, ba dan ya azabtar da ita, ya cutar da ita, ya tozarta ta yi mata ta'annaci. Yau ummati a gidan miji baki wuce da keke ba, tunda muke ba mu da maudubi saboda manzon Allah, tunda muke mun taba jin manzon Allah da ke matansa, kuma waye abun koyin mu sama da shi? Wannan harka ta fiyade abu ne wanda zaki ga cewa kwata-kwata babu imani, babu tausayi a cikin, ba magana ce wai ta rashin shiga ta ɗaya mun ji akwai wannan. To su kuma yaran da suke kanana yanzu dai ga abin da yake faruwa na a wannan satin, a yarinya nan ƴan wata uku amma ta ita to shigar banza ta yi. So kin ga anan mutane za su yadda da cewa rashin tsoron Allah ne da rashin bin ka'idojin Ubangiji yasa wanda mutumin da zai ya kafircewa Allah ya kafircewa ayoyin Allah yasa yayi. Kuma wani abu da zake gani malama Aisha shine wannan fadadin fa mu na iya birni muke ji.
Masauraro, abinda lokaci ya ba mu dama kenan a yau. Sai kuma mako mai zuwa mu ci gaba daga inda muka tsaya, idan Allah ne kowa ne kuma ya amince mana. Yanzu a madadin bakin namu barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Baba Ahmad, sai wacce ta daidaita mana sauti Julian Lagos Gresham, ni Aisha Mu'azu nake muku ban kwana. Ma'assalama.
A gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Abdullahi Laki Fintuwa, yace salam VOA Hausa. Allah ya sa nema ma Najeriya tallafin kuɗi da Majalisar Dinkin Duniya tace za ta yi, saboda yanda cutar coronavirus ta kassara tattalin arzikin kasar, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari Yobe, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Zanga zangar da mutanen jihar Katsina suka gudanar akan matsalar tsaro turace ta kai bango, ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin tabbatar da tsaro a wannan yanki. Sako daga Mahmud Salihu Kaura na Moda, yace hakika muna goyen bayan zanga-zangar da aka gudanar a jihar Katsina bisa ci gaba da kisan al'umar jihar da ƴan bindiga ke yi. Muna fatan shugaba Buhari zai ga wannan zanga-zanga da aka gudanar a jihar sa ya kuma gaggauta daukar matakan kawo ƙarshen waɗannan kashe-kashe. Shi ma Husaini Abadanban cewa yayi, muna goyen bayan masu yin zanga-zanga a jihar Katsina a bisa kashe-kashen da ƴan bindiga ke yi musu. Muna fatan hakan zai sa gwamnati ta tashi haikan don kawo ƙarshen matsalar. Sai sakon Rilwanu Ibrahim London yace salam VOA Hausa, muna goyen bayan al'umar jihar Katsina na zanga-zanga da suke yi domin nuna fushin su kan har-haren da ƴan bindiga ke kai musu. Muna fatan gwamnatin tarayya za ta yi abin da ya dace. Sai sako daga Lawan Sani na Daura, yace zanga-zangar da aka gudanar a jihar Katsina sakamakon tabarbarewar tsaro tabbas kalubale ne ga shugaba Muhammadu Buhari, dan haka ya kamata a gaggauta daukar mataki. Sakon mu na karshe ya fito ne daga Malam Baffa Haruna Bajoga, yace da a ce wata kasar ne aka samu kashe-kashen ayyukan jama'a kamar yadda ake samu a arewa, na tabbata da tuni shugabannin tsaro sun yi murabus saboda ganin gazawar su.
To kafin mu yi sallama ga ka almasi ya sake dawowa da labarai, amma a takaice.
An sake daukar matakan takaita hada-hada a Bejin babban birnin kasar China a yau dinnan Laraba saboda sake bulla da cutar corona ta yi a birnin. Ma'aikata ƴanci rani da suka makale a Thailand tun bayan kafa dokar takaita zirga-zirga a watan Maris na fuskantar makoma marar tabbas da kuma tsadar rayuwa. sannan kwana guda bayan da ta ruguza ginin da ita da Koriya ta Kudu ke amfani da shi wajen harkokin jakadanci. Koriya ta Arewa ta ci gaba da yin barazana ga Koriya ta Kudun ta fuskar soji.
A takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin duka abokan aiki, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Da Julie Leather Gresham da ta